نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساك سادوا أولا مسلاتي مثال البركة مسلاتي مغلقة da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Asabar, ko Lahadi ce a wannan yammaci na Asabar. Yau muna 8 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446, wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Suratul Mu'minun, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 78 zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa huwa alladhi
Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun, shine Allah wanda ya halitta muku ji da gannai da kuma zukata, qalilan ma tashkurun, kadan ne kwarai kuke godewa. Bako ne ko a wannan daidai wannan lokaci muna marabtar tsohon gwamnan jihar Bauchi, walin Bauchi Alhaji Ahmad Mu'azu, wanda ya kawo mana ziyara kamar yadda ya saba duk shekara, kawo mana ziyara wannan majalisi namu. Muna yi masa maraba, muna kuma masa godiya bisa wannan karamci na girmama wannan majalisi namu, duk da cewa yana cikin ayyuka da dama, amma yakan bari ya zo saboda ya marabce mu, kuma mu marabce shi. Za ka muna masa maraba da zuwa. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ce huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. To masha Allah, ga kuma wani bawan Allah shi kuma da yazo zai shiga musulunci. Kana so ne za ka shiga addinin musulunci? Kai ka sa kanka ko wani ya sa ka? ba matsa maka akai watilar saka akai ba to zan fadi kalmar shahada sai ka fada kamar yadda na fada kace ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daga yanzu ka zama musulmi abinda ka fada shine ka yadda ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da wannan sannan ka yadda ka shaida cewa annabi Muhammadu manzo ne na Allah ka yadda da wannan to shikenan ka zama musulmi kamar kowa baka da ba wani bambanci tsakaninka da sauran musulmi sai dai wanda yafi tsoron Allah daga cikin mu saboda haka daga yau dukkan wani abin da yake haƙƙi ne na musulmi kana da shi kuma duk wani haƙƙi da ya hau kan musulmi ya hau kanka musulunci ana karanta sa ne daga karantarwar Allah da manzansa ba daga abin da aka ga mutane suna yi ba cikin musulmi akwai waɗanda suke aiki da musulunci akwai kuma waɗanda suke yin san zuciyarsu saboda haka ka tsaya ka nemi ilimi ka san ya zaka bautawa Allah kada ka ce zaka rika kwaikwayon abin da kaga kawai ana yi ya sunanka Lucas to wani suna kake so kai mai dungurun gumdin gaba ɗaya ko to ba da na to muna maka fatan alkhairi Muhammad daga yau sunanka Muhammad yanzu zaka je kai wanka ka kuma kame bakinka daga ci da sha har lokacin da za a yi buɗe baki sai ka yi buɗe baki tare da 'yan uwanka musulmi sannan kuma ka samu wanda za su koyar da kai ya ake tsarki ya ake alwala ya ake sallah da karatun fatiha da wasu daga cikin ayoyi na alkur'ani Allah ya maka albarka kuma Allah ya baka jajircewa a cikin wannan addini Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a ƙarƙashin inuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafta mana waɗannan ni'imomi da ya mana wanda muka ce wannan shine dalili na farko da Ubangiji yake bayarwa a cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu dalilai waɗanda suke tabbatar da kaɗaitakarsa da cewa kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta masa bai halatta a bauta ma wani ba shi ba sannan kuma a daidai lokacin kuma Ubangiji yake tabbatar da cewa tashin alkiyama da suke inkari gaskiya ne abinda suke ƙaryatawa na cewa Allah zai tashi mutane bayan mutuwa gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan ni'imomi da yawa bayansa musamman ni'imar ji da gani da ni'imar hankali amma kuma qalilan ma tashkurun wato ƴan kaɗan ne ƙwarai ko kuma godiyarku ga Allah subhanahu wa ta'ala kaɗan ce ƙwarai a nan idan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da waɗanda ba musulmi ba ne ana nufin cewa sun ƙi su gode wa Allah ta hanyar kaɗaita shi sun ƙi su gode wa Allah ta hanyar kaɗaita shi da bauta duk da cewa ga ni'imar da ya musu idan kuma ana nufin duka mutane ne gaba ɗaya Allah yana gaya wa mutane gaba ɗaya cewa ya halicce su ya ba su waɗannan ni'imomi amma cikinsu masu godiya kaɗan ne masu gode wa Allah kaɗan ne waɗanda suka yadda su bauta masa shi kaɗai suka yadda su bi umarninsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yayin da Iblis yake cewa wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin bayinka masu godiya ba a wani wurin Allah yake cewa wa qalilun min ibadiy ash-shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya saboda haka ita ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake bawa ni'ima ce wacce yana tare da ita koyaushe babu wani bawa daga cikin bayin Allah da baya tare da ni'ima idan aka ce ni'imar Ubangiji ba wai kadai ana nufin ka samu wani abin duniya ba ka samu dukiya ko ka samu ƴaƴa ko ka samu mulki ko ɗaukaka ba wannan kadai ce ni'ima ba na'am waɗannan suna daga cikin ni'imomin Allah amma halittar ka kai karan kanka halittar ka daga babu aka yi ka sannan Allah subhanahu wataala ya hore maka waɗannan gabobi ya baka lafiya kake ji ka gani kai tunani waɗannan ni'imomi ne manya manya waɗanda ya kamata ko ya wajaba akan ka ka godewa Allah saboda su ni'imar ji da gani da hankali tafi dukkan wata ni'ima ma da zaka rasa wanda kai kake zaton ita ce ni'imar ni'imar gani da ji da hankali yafi ni'imar dukiya jin ya rasa jin sa ko ya rasa hankalin sa yafi zama musiba akan ya rasa dukiya waɗannan abubuwa duk kudinka ba za ka iya mallaka wa kanka ba saboda haka kana ji kana gani idan Allah subhanahu wataala ya kwace ganinka duk abin da ka mallaka ba za ka iya dawo da kanka ido ba haka nan in ya kwace jinka haka nan in ya kwace wa mutum hankalinsa ashe koda ya rasa wani abu na duniya ya rika tuna cewa akwai wasu ni'imomi manya manya tare da shi wanda ya wajaba rode wa Allah akan su saboda haka babu wani bawa na Allah subhanahu wataala a bayan kasa wanda ni'imar ubangiji subhanahu wataala bata baibaye shi ta ko ina ba saboda haka babu wani wanda wajabcin godiya ga Allah bai hau kansa ba Allah ya raba bayin sa gida biyu akwai waɗanda suke gode masa akwai waɗanda suke butulce masa Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun nuna wa dan adam hanya mai kyau mai kakkiya ita ce hanyar gaskiya hanyar musulunci imma shakiran wa imma kafura ko dai gode wa Allah ko kuma ya butulce wa ubangiji annabi Sulaiman alayhi salam lokacin da aka kawo masa gadan sarautar Bilqis malikatu saba yayin da ya ga gadan gashi a gaban sa falamma ra'ahu mustaqarran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yake cewa wannan falala ce ta ubangiji na hadha min fadli rabbi wannan yana daga cikin falalar ubangiji na liyabluwani dan ya jarrabe ni a ashkuru am akfur zan gode masa ne ko zan butulce masa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode wa Allah dan kansa yayi dan kansa shi zai amfana da godiyar da yayi wa man kafara wanda ya butulce wa Allah kuma fa inna rabbi ghaniyyun karim ubangiji na mawadaci ne ko mai karamci haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ista azana rabbuka rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid tunda lokacin da ubangijin ka yayi shela yace bo bayin sa la in shakartum la azidannakum idan kuka gode zan kara muku saboda haka kun ga idan kuka yi godiya kun gine dan kanku wala in kafartum kuma wallahi in kuka butulce inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ce ubangiji subhanahu wataala yana yarda da bawansa yayin da ya zanto mai godiya ubangiji yana bashi yardarsa yayin da ya zanto butulu kuma to wannan kansa ya cuta Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Allah ya ce in kuka butulce kuka kafirce wa Allah fa inna Allah ghaniyyun ankum Allah mawadaci ne gabarinku baya da wata bukata a gurinku ku ne kuke da bukata a gurinsa don haka kafircinku ko butulcinku ba zai cutar da shi komai ba wala yarda li ibadihi al-kufr ba zai taba yarjewa bayansa kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum amma idan kuka gode masa to zai yarje muku wannan shi yasa ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ba'iki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yarda lil abdi an yashra an yakula aklatan fayahmadallaha alaiha wa yashraba sharbatan fayahmadallaha alaiha Allah yana yarda Allah yana yarda da bawa da zai yi loma ta abinci guda daya yayi wa Allah godiya akan ta, ko ya sha makwarwa ɗaya ta ruwa yayi wa Allah godiya akan ta. Saboda haka duk ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi maka ka zanto mai godiya, to zaka zamo abin yarda a gurin Allah subhanahu wataala, wanda kuma wannan shine kololuwar abin da muke nema a wajen Allah. Allah ya yarda da mu. To samun yardar Allah tana cikin godiya ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala da ya kirawo mu'minai ya umarce su da su bauta masa, sai ya hada maganar bautarsa da gode masa. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله يا قوات أن سكي إيماني كتلق أبن دمك أزرتاك سننك قودي وألا إذن هرشي كده كي بوتاوا واتو واندي كي قودي وألا شيني واندي إبني بوتاوا ألا شي كده. شيسا أبنجي سبحانه وتعالى يهي بباينسا na kwarai da cewa masu godiya ne ga Allah. Allah subhanahu wataala ya yabi annabi Nuhu alaihi salam da cewa shi bawa ne mai godiya. Zurriyata man hamalna ma Nuhin innahu kana abdan shakura. Allah ce zurriyar wanda muka dauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu, lalle shi ya kasance bawa ne mai godiya. Allah ya yabe shi ya masa kirari da zamanto wasa bawa mai godiya ga Allah subhanahu wataala. Haka nan Allah ya yabe annabi Ibrahim alayhi salam da cewa mai godiya ne. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah ce lalle annabi Ibrahim ya kasance abun koyi ne, shugaba ne abun koyi, mai mayar da al'amari ga Allah, mai kankaskantar da kai ga Ubangijinsa, mai karkacewa dukkan wata barna, kuma bai taɓa zamowa cikin masu haɗa Allah da wasu ba. Shakiran li an'amihi, mai yi wa Allah godiya akan ni'imominsa. Allah ya yabe shi da cewa yana gode wa Allah bisa ni'imomin da ya masa. Haka nan annabi Musa alayhi salam Allah yake cewa inistafaituka 'alan nas, ya Musa inistafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami فخذ ما اتيتك بقوه وكن من الشاكرين. Allah ce ya kai Musa na zabe ka a cikin mutane, nayi magana da kai, nayi magana da kai kai tsaye, sannan na baka manzanci da, saboda haka ka rike wannan manzanci da wannan sako da na baka da karfi. Wa kun min ash-shakirin, ka zamo cikin waɗanda suke godewa Allah. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana yabawa masu godiya kwarai da gaske, kuma yana san mai masu godiya, kuma matukar bawa zai zanto mai godewa Allah ne, to Ubangiji subhanahu wataala zai kare shi daga azabarsa, zai tsare shi daga azabarsa. Allah yana cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allah ba zai azabta ku ba, me zai sa Allah ya azabta ku? Matukar za ku gode masa. Godiya ga Allah subhanahu wataala shine ka yarda da cewa dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya yi maka daga gare shi ne, ba iyawarka bace, ba dabararka bace, ba kwarewarka bace, ba kuma dan kafi wasu ba, ba kamar yadda Qaruna yace inna ma utituhu ala ilmin indi, lokacin da Allah subhanahu wataala ya bawa Qaruna maduɗiyar dukiya sai ya rika cika baki bayan an masa nasiha da cewa ya nemi duniya, ya nemi lahira da dukiyarsa, kada ya manta rabansa na duniya, ya kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa, kada ya rika girman kai da nuna ya fi kowa, ya rika ɗagawa a bayan ƙasa. Allah baya san masu ɗagawa. Maimakon ya ji wannan nasiha da aka yi masa, sai ya ce inna ma utitu ala ilmin indi, daman wannan dukiya an bani ita ne saboda ilimin da yake tare da ni, saboda sanin hanyar neman dukiya da sanin kasuwanci da sanayya da nake da ita ta manyan mutane, shi yasa na tara dukiya. Allah subhanahu wataala ya nuna masa bai isa ba, fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah yasa ƙasa ta haɗiye shi, shi da gidansa da duk abin da ya mallaka da duk abin da yake tutiya da shi. Saboda haka maqamu shukri, matsayi na godiyar Allah da bawa zai taka, yana daga cikin manya-manyan matsayi da Allah yake wa bayinsa. ba kowa bane yake samu wannan mataki ne ya zama mai godiya ga Allah. Shi yasa da Iblis tunda dama yana da ilimi, ya sani, ya san cewa wannan mataki idan ya bar bayan Allah a kansa to za su samu matsayi a gurin Allah. Shi yasa yayi wa Allah subhanahu wataala rantsuwa cewa matukar ya bar shi a bayan ƙasa da rai, to duk abin da zai yi faɗi tashinsa gaba ɗaya zai yi, ya ga cewa ya hana mutane kaiwa ga wannan mataki na godiya ga Allah subhanahu wataala. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Yace zan zo musu ta gabansu, ta bayansu, ta damansu, ta haudunsu. Yace wa la tajidu aktharahum shakirin, kuma ba za ka samu da yawa daga cikinsu masu godewa ba. Allah ya ya gaskata shi a wannan gaba na cewa wa la tajidu aktharahum shakirin. Allah ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur, masu godiya ɗan kaɗan ne a cikin bayina. Al-Imam Ahmad ya hikaito wata hikaya daga Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala an. Wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma ja'alni min al-aqallina, Allah ka sanya ni cikin ɗan kaɗan. Sai sayyidina Umar yake cewa wace irin addu'a ce wannan kuma, ka ce Allah ya sa ka cikin ɗan kaɗan. Yace ya amiral mu'minin, saboda na ji Allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban yana yaba wa ƴan kaɗan. Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur, ya ce illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum. Ci to a wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ƴan kaɗan su ne na ƙwarai. Ya ce wa ma amana ma'ahu, da Allah yake bayanin kissar annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa, yace amma ba waɗanda suka yi imani da shi sai ƴan kaɗan. Sannan yace wa qalilun min ibadiy ash-shakur, kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya. Sannan a gurin yace illal ladzina amanu wa amilus salihat, sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai. Wa qalilun ma hum, kuma su ƴan kaɗan ne. Sai sayyidina Umar yace eh lalle sadakta, gaskiya ka faɗa. Saboda haka ƴan kaɗan ne suke kaiwa wannan mataki, saboda shedan da yake nuna wa mutane mutulcewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa. Sannan Allah ya ce wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun, wannan shine dalili na biyu wanda yake nuna maka cikakkiyar kudarar Ubangiji da cancantar abota masa shi kadai. Shine wanda ya halicce ku a bayan ƙasa, sannan ya yada ku a cikinta. Wa ilayhi tuhsharun, kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya wa bayinsa ni'imar da ya musu ta halitta su, ya halicce su lokacin da babu su. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah shine ya halicce mu da lokacin da babu mu, ya sa mana rai, ya kuma ba mu dukkan abin da muke bukata wanda da shi zamu rayu. Sannan kuma idan lokacin ajali ya zo ya karɓi rayukan mu, sannan mu koma gare shi. Ubangiji shi ya halicci ɗan Adam ta hanyar halittar annabi Adam alaihi salam, sannan ya halitta masa matarsa Hawwa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah ya ce ya ku mutane, ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya, sannan daga wannan ran ya halitta masa matarsa. Wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, ya yaɗa mutane da dama ta hanyar annabi Adam alaihi salam da kuma matarsa Hawwa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu ta hanyar halittar annabi Adam alaihi salam daga turbaya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Allah ce yana daga cikin ayoyinsa masu nuna cikar kudurarsa shine wanda ya halicce ku daga ƙasa. Saboda asalin halittar annabi Adam alaihi salam daga ƙasa ne. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ya ce wa nasara misalin annabi Isa ai kamar misalin annabi Adam ne. Khalaqahu Allah ya halicci annabi Adam min turabin, daga ƙasa ne. To daga wannan ƙasa Allah ya halicci annabi Adam, sannan ta hanyar Adamu da Hawwa, idza antum basharun tantashirun, sai ga ku kuna watsuwa a bayan ƙasa. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku bayan ƙasa ya zama wajen da za ku rayu a ciki, ya sa muku dukkan abinda rayuwarku take bukata a bayan ƙasa. Wa laqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Allah ce wa laqad makkannakum fil ardi, haqiqa mun tabbatar da ku a bayan ƙasa, mun ba ku tamkini, mun ba ku zama a bayan ƙasa. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, muka sanya muku abubuwan da rayuwa take bukata, muka saman muku da ruwan sha, muka saman muku da iskar da za ku shaka, muka saman muku abinci da za ku ci, da dabbobin da za ku ci nama, ku sha nono, ku kiwata su da abin da za ku hau. Duk waɗannan ni'imomi Ubangiji ya saman muku da su a bayan ƙasa, wanda yana daga cikin ayoyinsa da suke nuna cikar ƙudurarsa, kuma suke nuna ni'imar da ya yi wa ɗan Adam, wanda idan ɗan Adam ya tsaya ya yi tunani, dole zai yarda cewa Ubangiji shi kadai ne abin bauta, kuma shi kadai ya kamata ya bauta wa Allah. Sannan ya fahimci cewa wanda ya yi wannan aiki, ashe ya kuma tayar da mutum bayan mutuwarsa abu ne mai sauki. Na farko dai wanda ya halitta shi ya cancanci a bauta masa. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, yanzu wanda ya yi halitta zai zama daidai da wanda bai yi halitta ba? Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, sa rika hada Allah da waɗanda ba su halittar komai, su ne aka halitta? Ya za a yi wanda bai iya yin halitta ba kuma ya zamo shi ne abin bauta? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, shi yasa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku mutane ku bauta wa Ubangijinku wanda ya halicce ku. Saboda haka wanda ya halitta shi ya cancanci a bauta masa. Sannan kuma wanda ya halittar farko, to babu shakka zai iya dawo da wannan halittar. Shi yasa yace wa ilaihi tuhsharun, kuma zuwa gare shi za a tattara ku. Kada ku ji cewa Ubangiji subhanahu wataala ya ce ya yada ku a bayan ƙasa, ku ɗauka wannan watsuwar da kuka yi a bayan ƙasa kuma Allah ba zai iya tattara ku wuri ɗaya ba lokacin da ya so tattara ku. Duk yadda za ku warwatsu a bayan ƙasa, to zai iya dawowa da ku kuma ya tattara ku lokacin hisabi, ya yi muku hisabi gaba ɗaya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya babu labarin wani daga cikin bayin Allah magabata, ko wani daga cikin Banu Isra'ila, wanda ya saba wa Allah sai ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah, sai ya ce wa ‘ya’yansa, ya bar musu wasiya, ya ce idan ya mutu su ƙona gawarsa, sannan su ɗauki tokarsa su ɗaiɗaita ta, wato su sheƙe ta a cikin ruwa, a cikin kogi. Ya ce saboda idan har Allah ya samu ikon haɗa ni, ya dawo da ni, to zai min azabar da bai taɓa yi wa wani irinta ba. La'in qadara Allahu alayya la yu'adhibanna ni azaban ma 'azzabahu ahadan min al-'alamin, idan har Allah ya samu iko a kaina, to zai yi min azabar da bai taɓa yi wa wani irinta ba. Annabi ya ce sai daga baya Allah subhanahu wataala ya ce wa ƙasa, ya ce wa ruwa duk su haɗo wannan toka, Ubangiji ya tashe shi kamar yadda ya halicce shi da farko. Ya ce da shi ma hamalaka ala hadha, me ya kai ka ga yin wannan aika-aika, ka ce za ka guje mun, za ka kuɓuta daga kamuna, me ya sa ka kai haka? Ya ce khashyatuka ya rab, tsoronka ya sa ni haka. Allah ya ce je, kana gafarta maka. Saboda haka ko da kuwa an ɗaiɗaita ku a bayan ƙasa, ilaihi tuhsharuna, zuwa gare shi ne kaɗai za a mayar da ku. Za a tattara ku ranar gobe ƙiyama, sannan Ubangiji ya yi muku hisabi a kan ayyukanku masu kyau da marasa kyau. Sannan Allah ya ci gaba da kawo dalili, ya kawo dalili na uku. Wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafun layli wan nahar afala ta'qilun. A nan a haɗa dalili na uku da na huɗu. Allah ya ce shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa, shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa. Wala ikhtilafil layli wan nahar, kuma sassabawar dare da yini nasa ne. afala taqilun, yanzu ba kwa hankalta ba, yanzu ba kwa hankalta ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala anan yake nuna cewa shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa. Galibi a duk ayoyi da suke zuwa irin wannan zaka ga an gabatar da rayuwa sannan a fadi mutuwa, yuhyi wa yumitu, ba inda zaka ga yumitu wa yuhyi, sai da yuhyi wa yumitu. Sai a wasu wurare kadan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da mutuwa akan rayuwa, kamar تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة عفوا الذي خلق الموت والحياة وَنَدَى يَهَلِكْ شِمُتُوَا دَرَيْهِ وَأَكَّ قَبَاتَ دَأَمَّةَ مُتُوَا سَنَّرَيْهِ سَنَّدَ آيَرْ دِكِتْكِنْ مَقَرَى كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Saboda a waɗannan ayoyi da aka gabatar da mutuwa sannan aka ambaci rayuwa, anan ana nufin al'adam, ana nufin lokacin da ɗan adam babu shi, lokacin da babu shi. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Saboda ka akwai lokacin da babu dan adam sannan daga baya Allah ya yi shi. To al-maut anan ana nufin al-adam. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ay adaman, ta yaya za ku kafircewa Allah al-halin da babu ku, kwata-kwata ba kai daga baya Allah ya yi ka. Nan kuma al-hayat sannan al-maut, al-maut ana nufin al-fana, shine karar kwana. Duk sanda kaji an ce karar kwana, to rayuwa ta gabace shi, sai da aka samu rayuwa sannan kuma ajali ya zo a mutu. Shi yasa yake cewa yuhyi wa yumitu, zai raya kuma ya kashe. Saboda haka rayuwa ita ce ni'imar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sawa dan adam tare da shi, wadda da ita ne dan adam yake samun irada da zai tafiyar da rayuwarsa, zai samu damar motsawa da kai komo a cikin rayuwarsa. Yana daga cikin abin da ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa, ko kuma dukkan wani abu mai rai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi irada, irada tare da shi'uri. Yana da irada kuma yana da feeling, yana ji, idan an dake shi zai ji ciwo, idan masa abin da zai ji daɗi zai ji daɗi, an masa abin da zai ɓata masa zai ji ba daɗi. Dan adam yana da wannan, sannan dukkan wani abu mai rai rayuwarsa ita ce take bashi irada, wanda da iradar nan ce ke samu ya motsa. In kana son ka tashi anan, kawai da kai nufin tashi shikenan, da kai nufin tashi baya buƙatar sai ka taɓa wata na'ura a jikinka sannan sauran gaɓoɓinka su fahimci zaka tashi. In ka so ɗaga hannunka kawai zaka ɗaga, ka so aje shi zaka aje, ka so kwanciya zaka kwanta, ba buƙatar sai ka danna wannan na'ura. Iradar nan kawai ita ce, da zarar ka nufi yin haka shikenan sai kai. Ka duba duk wani abu wanda yake ba mai hayat a tare da shi ba zai yi wani ya yi abin da kansa. Mutulun nan in ba a kunna su ba za su kunna da kansu ba, sai da abin da zai kunna su. Haka nan in wani mota ce sai ka zuba mai, sai ka sa kulli, ka tayar da ita, sai ka danna totir, kayi waye sannan za ta motsa. Amma haka kawai ba tare da wani abin da zai motsa ta ba za ta motsa ba. Haka wannan rayuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka ita ce ta samar maka da irada, wanda wannan irada ita za ta baka dama ka motsa. Abubuwan nan guda biyu ɗan adam ba zai rabu da su mutuƙar yana da rai, irada da motsi, don a tare suke. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqul asma al-harith wa hammam, sunayen da suka fi kowanne zama gaskiya, suka fi gaskata tare da ɗan adam shine al-harith. Al-harith shine kamar manomi, wannan maganar ambaton manomi yana nuna wanda yake motsawa, ba wai wanda yake zaune gude ba. Hammam kuma yana nufin mutum mai himma, mai niyyar abubuwa, mai irada tare da shi. Saboda haka matukar akwai rayuwa tare da mutum, to wato akwai haraka kuma akwai irada. To Allah subhanahu wataala yake fadar wannan cewa shine yake rayawa, shine yake kashewa, shi yake rayawa domin shine kadai yake iya wannan, babu wanda zai iya bawa mutum rayuwa ko babu wanda zai iya kashe mutum, ko da wani zai ce ai zan iya daukar bindiga in harbi wani ya mutu, zai harbe shi ya lalata gangar jikinsa, sannan kuma mai cire ran shine Allah, amma ba shi zai cire ran ba. Shi yasa wani zai harbin mutum ya tashi, saboda fitar ruhin daga jikin mutum, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, saboda haka Allah shine mai karban ran ta hanyar mala'ikunsa, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Amma mutum ya zanto shine zai iya cire ruhi daga jikin jiki, wanda bai isa ba, ba shi da wannan damar, ba shi da wannan ikon. Shi yasa annabi Ibrahim alayhis salam ya kalubalanci wannan basarake wanda Allah subhanahu wataala ya aika shi wajensa, yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa. Ya fara bashi wannan hujjar a matsayin wani abin da yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta bauta masa, domin shi yake iya wannan aikin, babu mai yin sa sai shi. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, sai ce ana uhyi wa ubit, ni ma ina kashewa ina kuma rayawa, ina rayawa ina kashewa. Saboda haka yasa aka kawo masa wasu mutane waɗanda basu ji basu gani ba, basu yi laifin komai ba, yace aje a kashe su. Ce to ka gana kashe waɗannan, yasa aka kawo wasu wanda an yanke musu hukuncin kisa suna jiran lokaci, yace ku je na sake ku. Ce kun ka gana raye waɗannan, waɗancan basu yi komai ba, nasa an kawo su an kashe su, ka gana kashe su. Waɗannan wannan kuma kaga sun sa ran za su mutu, na raya su. Kaga wannan duk wasa da hankali ne, waɗanda ka kashe ka raya su, to ba su dawo mana. Ai da sai wanda ka kashe din kuma sai ka ce ku tashi ku tashi, to anan za a san cewa yuhyi din da gaske. To da annabi Ibrahim ya ga cewa yana wasa da hankalin mutane, sai ya canza masa wata hujjar dan ka bata lokaci. Cewa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar. Ce to shikenan a bar wannan abin din, akwai wawaye da za su rudu sai kana kashewa kana rayawa, saboda ka sa an kashe waɗannan basu ji basu gani ba, waɗancan kuma da suka cancanci kisa ka sa an sake su. Ce to Allah yana kawo iradarsa daga mafaɗa, abin da daga gabas kai ka kawo ta daga mafaɗa. To daga nan shikenan sai ya kidibe. To saboda haka wannan aiki na Allah ne subhanahu wataala shi kadai yake yi. To kasancewarsa shine mai kashewa mai rayawa, wannan gudan dalili ne da yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanci bauta, sannan kuma dalili ne da yake nuna cewa zai iya dawo da matacce bayan mutuwarsa. Idan har ya halicce shi daga babu ya zama akwai, ya zama mai rai, ya zama mutum, to babu shakka dan ya karɓi ransa ya batar da shi, ba zai kasa dawo da shi ba. من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لوكاشين دا دان أدم يكي والله سبحانه وتعالى متلشي هرينا تشيوا من يحيي العظام وهي رميم وهي يكي راية دا كسوسوا بان سرر الدقين الله تشيكا غيا مصر يحييها الذي أنشأها أول مرة ودا يكي لها للترسل أكرم فرقو شين زي داود اسم Allah ce walaqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun, hakika kun san halittar farko, to wanda zai yi halittar farko ba zai kasa yin nabi ba, zai iya bal wannan ba a mizaninku, a ma'auninku ma shi zai fi sauki, domin maimaita abu bayan an yi shi da farko ya fi sauki akan wanda zai fara shi daga farko. Sannan Allah ce walahu ikhtilafun layli wan nahar, sassabawar dare da yini nasa ne, wannan shine dalili na hudu, sassabawar dare da yini. Allah subhanahu wataala a baya da ya faɗi rayuwa da mutuwa, yuhyi wa yumitu, munasabar faɗin rayuwa da mutuwa sai aka faɗi kuma yini da kuma da kuma da kuma dare, wanda a ciki ne ake yin bacci da daddare, da safe kuma gari ya waye a tashi, wanda bacci an sani kanin mutuwa ne, akhul maut. Wa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, shine yake karbar rayukan ku da daddare. Saboda haka wanda yayi bacci, to wannan bacci sunan shi mutuwa, sai dai mutuwa ce karama. Shi yasa idan muka tashi daga bacci cikin addu'ar da muke yi, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, mu gode wa Allah wanda ya tashe mu, ya sake musa mana rai bayan ya karbi rabu. Allah ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manabiha, Allah subhanahu wataala shi yake karbar rayuka lokacin mutuwarta, da wanda rayukan da mutuwar su lokacin mutuwar su bai yi ba a cikin baccin su, sannan wadanda Allah ya hukunta wa mutuwa shikenan daga bacci su zarce, wadanda kuma Allah ya zai za su ƙara ci gaba da rayuwa, Allah ya tashe su. To munasabar fadar da yuhyi wa yumitu, sai Allah ya kawo kuma maganar dare da rana, wanda anan ne ake maganar bacci da tashi, wanda suna da alaka da mutuwa da kuma tashi bayan mutuwa. Allah ya ce wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar, sassabawar dare da rana nashi ne. Allah shi ne ya sanya dare da rana suna wato wakiltar juna, suna rotation, wanda ya zo wanda ya tafi, wanda ya zo wanda ya zo wanda ya tafi. Haka Allah subhanahu wataala ya kaddara gudanar su tun lokacin da ya halicci sama da ƙasa, tun lokacin da ya halicci duniya, haka ya sanya dare da rana suna gudana, wannan ya zo wannan ya tafi. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan, kowanne yana bai gurbin dan uwansa. Shi yasa wasu malamai suka ce tare aka halicce su, saboda aka ce kowa yana bai gurbin dan uwansa, kaga tare suke kenan. In ya zama wannan an fara halittar dare ne, to kaga shi ba kaga ya zan bai mai gurbin rana ba kenan, an yi shi ba tare da ya mai gurbin rana ba. Amma in ya zanto tare aka yi su, wannan ya zo wannan ya tafi, to kowanne yana mai gurbin dan uwansa. Wannan yana daga cikin aya, daga cikin manyan ayoyin Allah subhanahu wataala, inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari wama khalaqa Allahu fi as-samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Allah ya ce hakika cikin sassabawar dare da rana da abinda Allah ya halitta a sammai da ƙasa, akwai ayoyi waɗanda suke nuna girman ƙudurar Allah subhanahu wataala da kamalarsa da cancantar abauta masa shi kadai, kuma suke nuna cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai. Ubangiji ya sanya wannan ni'ima ce daga cikin ni'imominsa, ya sanya dare, ya sanya yini, da daddare mutane su samu lokacin da za su nutsu su huta bayan harakatul hayat, harakatul ma'isha, da rana an fita an kai an komo, saboda ka an gaji ana buƙatar hutu. Idan za a samu lokacin hutu, shine Ubangiji subhanahu wataala ya tafiyar da hasken da yake sa mutum zirga-zirga. Idan ya zama na gari ya yi duhu, to shi ba da kansa sai ya ga cewa to ya kamata ya haƙura, tunda dare ya yi, bari ya bari sai gobe da safe. Wasu abubuwan da a ce ranar ce haka, mutum wannan hasken zai yi ta jinsa, ya ga bari ya je can, bari ya dawo ya je can. Mutum ya yi kasa kasuwa, ya kasa kayansa a kasuwa, ya ga ba zai iya tashi ba, to ai ana ta zuwa ana ta saya. Amma da zarar dare ya yi, kowa ya nufi gida, to shi ma dole ya tashi ya tafi gida. Shi yasa za ka ga mutum yana kara kaina, da ya ga dare ya yi sai ce kai na so in je guka za, amma yanzu na ga dare ya yi, bari in koma gida. Fashe kaga lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya na dare, ya yi shi ne dan kai dan adam. Waja'alna nawmakum subata, Allah ya ce muka sanya barcinku ya zama hutu. To waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha, muka sanya dare ya zama muka sanya yini ya zama abuna dare ya zama libasan sutura, da zai sa ka samu wuri ka nutsu ka kwanta ka yi bacci. Sannan kuma muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci. To yau da Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar gaba daya, duniyar gaba daya ta zama duk dare ne, babu yini, babu rana, ba wanda ya isa ya samarwa da wani rana, ba za ka iya ba. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidiya afala tasma'u. Allah ya ce ku bani labari inda a ce Allah zai sanya muku dare ya zama totur totur a cikin duhu kuke har zuwa tashin alkiyama. Man ilahun ghairu Allah yatikum bidiya, waye ba Allah ba zai iya zuwa muku da haske? Waye zai iya kawo muku rana da za ta haska muku duniyar? Babu shi. Afala tasma'un, yanzu ba za ku saurari abinda ake gaya muku ba? Sannan qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsiru? Da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya muku rayuwarku gaba ɗaya ta zama haske ne, yini ne, rana ce har zuwa tashin kiyama, wane ne ba Allah ba wanda zai iya kawo muku daren da za ku nutsu a cikinsu ku koma gida ku huta? Ashe yanzu ba za ku yi tunani da basirarku ba, ba za ku yi tunani da hankalinku ba? Saboda haka wa bin rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Saboda rahamarsa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya muku dare da yini, litaskunu fihi dan ku nutsu a cikin daren ku huta ku yi bacci, wa litabtagu min fadlihi sannan dan ku nemi falalarsa ku nemi abinci da rana, wala allakum tashkurun kuma wala allakum gode wa Allah. Saboda ka samun dare da rana suna kai komo, wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya maka kai dan adam. Amma saboda sabawa da kai da ganin faruwar abin, shi yasa ma baka tunani akan su. Kullun ka saba ka bin nan gari ya waye dare yayi, gari ya waye dare yayi, ka saba ganin wannan abin yana ta maimaituwa, yana ta maimaituwa. To wannan maimaituwar da yake sai yasa baka tunanin wata ni'ima ce a cikin wannan. Amma inda a ce babu wannan dare da yini din yadda suke sassabawar, to da lokacin ne zaka gane ashe a wannan yanayi da kake rayuwa, a wannan yanayi da kake rayuwa cikin sabawar dare da rana ba karaman ni'ima ce Ubangiji ya maka ba, da ya kamata ka gode masa. To kuma wannan sassabawar dare da rana Ubangiji subhanahu wataala ya sanya kowane yanki da irin yadda yake tafiya. Sanda kake cikin yini wani wasu kuma a cikin dare suke, sanda kake cikin dare wasu kuma a yini suke. Wannan dan ya nuna maka cewa aikin Ubangiji subhanahu wataala aiki ne wanda yake ba kankautawa. Kullu yawmin huwa fi sha'n, aiki ne da ba kankautawa. Saboda haka yanzu in kai dare kake to wasu kuma rana ne, in kuma kai rana ne kake to wasu kuma dare ne. Sannan kuma dan Ubangiji subhanahu wataala ya sanya bautarsa a kowane lokaci, ambatansa a kowane lokaci. Saboda haka yayin da kai kake bacci, wani kuma can a lokacin ma zai tashi ya tafi sallar la'asar ko ba ya tafi sallar azhar. Saboda haka lokacin da waɗannan suka tafi bacci, wasu kuma lokacin suka tashi bautar Allah. Saboda haka bautar Allah subhanahu wataala ba ta yankewa a bayan ƙasa saboda sassabawar dare da yini. Allah ce afala taqilun, yanzu ba kwa ya aiki da basira ba, za ku hankalta ba ku gane wannan ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala ya muku. A nan Ubangiji subhanahu wataala sai ya ja hankalin mutane ta hanyar nuna musu cewa wannan ni'ima ce da in ba ka tsaya ka yi tunani da hankalinka ba, watakila ba za ka kawo ta cikin ni'imomin Allah ba. Shi yasa Allah ya ce afala taqilun, ba za ku hankalta ba? Ga ni'imomi nan birjik da Allah subhanahu wataala ya muku tun daga halittar ku, ni'imar ji da gani da zukata da Allah subhanahu wataala ya sanya muku ki tunani da su, yayi ku ya watsa ku a bayan ƙasa, ya buɗa muku ƙofofin arzikinsa. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, ce ku yawo ku shiga ko ina da ina a bayan ƙasa ku nemi arziki, Ubangiji subhanahu wataala ya baku wannan kadai da sauran ni'imomin da yake muku ba za ta sa ku tsantsanta Allah subhanahu wataala da bauta masa ba? Ba za su sa ku nutsu ba ku bi Allah subhanahu wataala, ku yadda cewa Ubangiji subhanahu wataala shi ke rike da rayuwarku gaba daya? In ya ga dama ya juya muku baya, babu abin da za ku iya wa kanku? Ba za ka iya motsawa da kan shifadar ka ba idan Ubangiji subhanahu wataala ya juya maka baya? Daidai da kimtawar ido idan Ubangiji subhanahu wataala ya dauke hannunsa daga kanka, shikenan ka gama yawo, ba za ka iya komai ba. ba abinda zaka yi saboda karkashin sa kake ya za ku bar sa ku je kuna kama waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba ba za su iya cutar da ku ba sai da abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta mu ba wanda zai iya cutar da kai da abinda Allah bai rubuta ba kullun yusibana illa ma kataballahu lana duk abinda ya same mu to aka ubangiji ya rubuta wa'alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka annabi yace ka sani abinda duk ya same ka to da ban ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka to da ban can ba zai same ka ba wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ka sani inda al-umma duka duk duniya za su hadu akan su amfanar da kai da wani abu ba za su yi amfanar da kai da wani abu sai abinda Allah ya rubuta maka wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka lan yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-sunnah da duk duniya za su hadu akan cutar da kai ba za su iya cutar da kai da wani abu sai da abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta maka zai same ka saboda haka rufi'at al-aqlam an dauki alkaluma na rubuta kowane irin abu an gama rubuta shi wa jaffat as-suhuf takaddum ma sun bushe saboda haka ba za ku yi aiki da hankalinku ba ku bauta wa Allah subhanahu wataala ku sani shi kadai ne ya cancanta a bauta masa sannan ubangiji subhanahu wataala ya waiwayo waɗanda suke ƙaryata tashi bayan mutuwa bayan duk dalilan da suka gabata sai Allah ya shigo da maganar waɗanda suke ƙaryata tashi bayan mutuwa kuma da irin hujjar da suke dogara da ita hujjar su ta banza Allah subhanahu wataala ya ce bal qalu misla ma qala al-awwalun a sun dai faɗi irin abinda mutanen farko suka faɗa ne qalu suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna yanzu wai idan muka mutu muka zamo ƙasa muka zamo ƙasusuwa diddigaggu a inna lamab'uthuna ashe wai za a sake tayar za a tashe mu laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha haqiqa mu da iyayenmu an yi mana wannan alkawarin min qablu tunda can tintini an mana wannan alkawarin in haza illa asatirul awwalin wannan ba wani abu bane face ta tsunoyin mutanen da wannan ita ce hujjar ƙaryata hujjar su ta ƙaryata ranar gobe kiyama abinda waɗanda suka gabace su suke faɗa shine su ma suke faɗa dukkan waɗancan dalilai da aka gabatar waɗanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine mai cikakken kudura shi yayi dan adam daga babu ya hore masa gabobin da yake tare da shi yake ni'imta shi da nau'ukan ni'ima iri-iri wanda yake gani da waɗanda baya gani waɗannan dalilai duka basu sa sun yarda da cewa Allah subhanahu wataala zai iya dawo da su bayan mutuwa ba saboda haka sai suke fadar irin abinda waɗanda suka kafirta a baya suka rika fada cewa a idza mitna wa kunna turaban yanzu ashe idan muka mutu muka zamo ƙasa wa idhaban muka zamo ƙasusuwa a inna lamab'uthuna wai yanzu za a kuma tashi mu za a tashe mu da rai saboda haka suna ganin wannan abin ba zai shiga hankalinsu ba kamar yadda suka ce zalika rajaun ba'id wannan komowa ce ta yi nisa a ce bayan mun mutu kuma mu sake komowa lahira to wannan hujjar tasu ita ce ubangiji subhanahu wataala a nan zai rushe ta sannan ya ci gaba da kawo mana dalilai cikin dalilan da muka ce guda bakwai da ubangiji ya zana a cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar da kadaitakarsa da bauta suke kuma tabbatar da cewa shine zai tayar da ɗan adam zai tayar da matattu bayan mutuwar sai musu hisabi shine wanda zai iya dawo da matacce bayan mutuwarsa insha Allah a karatu na gaba insha Allah za mu fassara waɗannan ayoyi kamar yadda suke a nan da kuma ayoyin da za su zo gaba na sauran dalilai guda bakwai da Allah ya ambata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya fi mana ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya ansa mana kyawawan ayyukanmu ya yafe mana kurakuranmu da gazawanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh